أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه talata goma sha uku ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1436 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan masallaci muna karatu a suratul an'am mun tsaya kan aya ta 140 a ta 139 zamu tashi kan aya ta 140 insha Allah ta'ala a suratul an'am muna fata Allah ya samu dace zamu karanta tambayoyi kafin fara karatu a wannan tambayoyi akwai wata tambaya wadda wani bawan Allah ya kawo gyara game da hadisin da aka yi magana na Ummu Aqiya cewa ni sai nace kunna na'uddu sufrata wal kudra haid ko haidan mun kasance muna kirga kwanakin wannan ruwa a matsayin al'ada alhali kamar lalle yadda wancan ya rubuto wannan shine nasu shine daidai kunna la na'uddu ne ba na'uddu ba yawa mun kasance ba ma kirgawa sai dai malamai sun yi bayanai cikin cewa a wasu malamai kamar su Imam Abu Hanifa suna ganin cewa in dai bai wuce kwana 10 ba da yin tsarkinta suna kirga shi a matsayin al'ada in ya wuce kwana 10 suna kirga shi abunan wasu malamai suna ganin in ya kai kwana 15 suna kirga shi a matsayin al'ada in bai wuce kwana 15 ba kai shine mafi yawan kwanakin al'ada amma dai magana mafi karfi da nassin hadisin yake nunawa shine in dai a kwanakin al'ada ne a kwanakin al'adanta misali ita wacce ta rubuto tambayar ta ce kwanakin al'adanta yana jin tace ko uku take yi ne sai ta ga wannan ruwan kuma ya karu to in dai ya karu ne bayan kwanakin da ta saba to ita wannan kawai za ta ci gaba da tsarki ba za ta yi lissafin wannan a matsayin al'ada ba amma in da mace wacce bata san al'adanta ba mai farawa sai wannan ruwan ya zo kafin jini ya zo ko kuma bayan jini ya dauke kamar misali ta yi kwana 4 jini yana zuwa ran na 5 sai jini bai zo ba sai wannan ruwan ya zo in dai sabuwa ce ita wadda ba ta da al'ada ba ta san iya kwanakin da take yi ba to wannan za ta kirga wa'innan a matsayin kwanakin al'ada amma kamar wannan wanda ta rubuto takardaren nan muka ce mata wannan kwanakin za ta kirga su a matsayin al'ada wannan kuskure ne mara kamar yanda wanda ya rubuto abunan tsokacin cewa lura da hadisin Ummu Aqiya din shi bai gane sosai yadda ya gani a cikin ar-risala ba amma bayanin da Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yake da kuma Abu Na'ud al-Ma'bud sharhin Sunan Abi Dawud wanda hadisin ya tabbata za ga cewa ba a kirga shi a matsayin jinin al'ada in dai ga mace ce wacce take da al'ada ta san iya kwanakin da take yi in kwana 6 take yi in wannan ruwan ya zo bayan kwana 6 to sai ta ci gaba kawai da sallanta ta ci gaba da ibadanta haka kuskuren da muka yi rannan shine sai muka ce a za ta kirga shi a matsayin al'ada alhali akwai la sai muka ce kunna na'uddu alhali la na'uddu ne wannan kuskure ne a jazakallahu khairan wanda ya rubuta wannan bayani gaskiya Allah ya saka masa da alkhairi ya yi gyara kuma na san shine daidai wallahi a'lam to wannan kuma tambaya ta yau cikin tambayoyi ne yau bayan ya yi sallama da addu'a ya ce malam a duk lokacin da na zauna ni kadai in ya zauna shi kadai ya ce sai zuciyarsa ta rinka kago masa manyan sabo shin malam ya zai ya gujewa hakan yadda ya gujewa hakan shine ka rinka zama tare da alqur'ani ya mafi yawan lokaci sannan kuma da yawan ambaton Allah da azkar amma yawanci zamanin mu ne yanzu sai mutum ya zauna shi kadai yana ta lissafin abin da zai yi da abin da ba zai yi ba kaga dole a soma littafin zunubi yawa wani abun kawai zaka ga ga kafarin gida a zaune ko ba zai samu ba sai ka ebo kudin haramun inda a yanzu kake son wannan farin gidan to kaga sai a soma littafin zunubi ko kuma kawai mutane su rinka baka haushi ko ka rinka jin wasu abubuwa duk wannan lissafi ne na duniya amma indai kana lissafin lahira da azkar insha Allah ta'ala irin wannan abubuwan ba za su faru ba a yawaita zikiri da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawaita zama da alwala sune duk suke maganin wannan abubuwa insha Allah ta'ala mai tambaya ta gaba an yayi sallama shi ma da addu'a yace tambayar sa ita ce idan mutum yana salla a bayan imam lokacin da aka zo zaman tahiyya bayan an karanta tahiyya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'o'i da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kaman sallan tarawihi to mutum zai karanta su ne a duk bayan sallama a duk bayan sallama ne ba dama ba bayan sallama ake ba a duk kafin ayi sallama raka'a biyu yake so ya ce wata kila ko kuma sai an zo raka'ar karshe idan har mutum zai yi duk raka'an da in an yi tahiyya ake yin sallama ga ita ko misali sallan asuba ai kaga raka'a biyu ake yi ayi sallama to a wannan lokaci mutum ake so yayi addu'o'in da zai da dukkan azkarin da suka tabbata ana yi haka yan sallan tarawihi ma to sai a sallan tarawihi in mutum yace zai in ba shi bane liman to zai zamanto liman zai sallama shi bai gama ba in kuma shine liman inda zai rinka yin su to zai takura mutane mafi yawa gaskiya to saboda haka ana iya jinkirta ta tunda yawanci ko ana kunuti a witiri ko kuma ma koda ba a je ga kunuti din ba in dai a tarawihi ne samun saukakawa da mutum zai bi maslaha ta mutane ya zamanto bai tsawaita irin wannan addu'o'in da azkar din ba ko da zai ce zama yayi su cikin karamin lokaci sannan kuma yayi su yadda ya kamata amma dai a duk lokacin da za a yi tayya a yi sallama an so a yi irin wannan azkar din wallahi ta'ala alam amma ga tarawihi gaskiya ana yin sallah wadda in ana yawaita tsawon zaman tayya din zai zamanto abunan kuma in mutum ya dauka cewa tarayuhu suna manne da juna ne bari ya kai a raka'an karshe shi ma yana da irin nasa wajhi din duk da cewa wajhin sa yana da rauni don salatul layli masna masna yawa duk biyu da aka yi in mutum da zai yi raka'a biyu kawai ya ce shikenan yana da wani uzuri ko ya yi hudu kawai ya ce shikenan yana da wani uzuri ba za a ce bai yi qiyamul layli ba yayi iya iyawarsa saboda wani uzuri ya hana shi wallahu a'lam wannan kuma yace du'aul istiftah ne a shine tambayar sa ta biyu du'aul istiftah yace ya fara bai kare sa ba sai liman ya fara karatu shin zai tsaya ya kare sa ne ko ko zai saurari karatun liman sai saurari karatun liman abinda ya kamata kenan wa idza quli alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wasu malamai kuma suna ganin in fatiha ce shine ake iya kare sawa ko kuma fara karanta ta misali sallan sirrance mutum ya tsaya du'aul istiftah bai karatun fatiha ba liman yayi rukuyi ana bin sa wannan raka'a din wannan magana ce mai karfi a gurin maganan malamai to du'aul istiftah ana yin sa idan har liman bai fara karatu ba in ya fara karatu shikenan sai ya shiru a saurare shi wallahu a'lam wannan kuma bayan yayi sallama yace ya Allah ka ji kan iyaye okay yayi addu'o'i masu muhimmanci kamar yadda yawanci mutane suke ta yi sannan muna fatan Allah ya karbi addu'o'i din yace jiya wanda ya turo addu'a akan akan yayi istikara da yayi akan budurwar da aka bashi gaskiya tun jiya da malam ya bada amsa yace ya kasa nitsuwa saboda duk abin da malam ya faɗa wallahi haka ne yace duk abin da malam ya faɗa wallahi haka nake da budurwata da budurwarsa haka yake da budurwarsa yace sai dai yace ya shiga da ya sani da yayi haka yace shi da yarinyar suna son juna har ma suna hasashen bayan sallah za su yi aure alhali wallahi ba shi da sana'a bare jari yanzu yana bukatar malam da ƴan uwa a sashi addu'a kuma Allah ya saka wa malam da alheri sannan yace bayan sallah zai nemi sana'a zai nemi sana'a nan ma yace a taya shi da addu'a sannan yace malam mai karantawa ina hada ka da girman Allah ka karanta min ko dan sami sauki tun jiya ya kasa samun nitsuwa abana wassalam to alhamdulillah an yi sa kenan fadan da aka yi an dan yi sa yawa saboda haka bai kamata mutum bai da sana'a ya je ya ce ko bai da abin da zai rike iyali ya ce zai aure ba gaskiya in an yi aure za a zo a yi tarasa abubuwan da suka zama wajibi a cikin aure din sannan mutum kar ya zama kuma mai mutuwar zuciya bai tsaya ya nemi sana'a ba kuma kar ya rena sana'ar da ya samu gaba ɗaya matukar dai ta halalce yawa ya nemi Allah ya bashi albarka a cikinta in Allah ya yarda sai kaga Allah ya taimake shi muna fatan Allah ya samu ƙara dacewa sannan baya wannan tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi shi kuma yace yana so ne a ja hankalin mata masu yin shiga ta banza a cikin makaranta a cikin watan azumi saboda yana zama hatsari yace ga azumin su yace saboda suna tare da su suna lectures ko kuma a cikin makaranta kuma ba yadda za su yi saboda haka yace a jawo hankalin irin wa'annan mata din to lallai mata din bai dace a ce mata dama mata na kwarai bai dace a ce suna fita wanda yake bai dace da tsari na musulunci ba kai ko kristoci su ma a cikin abin Bible abin na John ko Barnabas ne ina jin in zan iya tunawa an ce dole mace sai ta rufe kayinta an hana fita na fitsara a tsari na Christianity an hana fita na fitsara mace ta fito ba abun nan kuma dokar jami'a ba indecency shi ma an haramta shi har ma yana iya leading abu yana iya kaiwa ga wato fita ta fitsara da rashin tsari an haramta shi sannan kuma yana iya kaiwa ga amma kori mutum na tsawon wato shekara guda wannan an rubuta dukkan littattafan da ake ba wa dalibai din su karanta na dokokin makaranta an rubuta cewa in an kama mutum ko a cikin hostel ko a cikin makaranta yayi fita ta rashin tsari ana iya hukunta shi hukuncin da zai iya sa a dakatar da karatunsa na tsawon shekara guda sai wata shekara tukunna ya ci gaba da karatu duk wannan akwai su a bayanai sai dai shedan ya riga ya yi galaba akan mafi yawan jama'a suna fita ba yadda ya dace ba amma sai dai shi mutum namiji duk wata mace mai fitan banza bai kamata ya dauke ta wani abun kallo ba balle ma ta dauki wani abun nan mace mai fitan banza ga ganta tankar wata akuya akuya ce ko wata abu na dabba dabba ko jaka yawa mata ba ta inda za ta baka wani sha'awa mace sai wani fitan banza har ka kalle ta ka ce ta tawar ma da hankali a wannan kwata kwata gaskiya ne bai kamata mutum ya rinka kai hankalin sa irin wannan ba kana ganin ta kawai kaga wata dabba tana wucewa ko wace irin mutum ce ita inda ta bata kame mutuncin kanta ba to me ya ci ai wasu mutane suka ce idan ka auna misali a kawo abinci a zo a yi ta bajewa a gaban mutane a tire ga shi nan shinkafa da nama da waye da sauransu duk an babbaje a kan tire sai kawo wani kwano kuma ga yana a rufe kirif shi ma irin wannan abincin ne a ciki amma yana rufe kirif za ga hankalin mutane ya fi tafiya kan wanda yake rufe sai wani mutum wai danganta me ya ciki ne kam ga shinkafa da nama a gaban su kaga ya kamata ka lura da wannan amma duk wanda aka baje ta baje kanta ta zama ba ta da wani mutunci wannan bai kamata ka kai hankalinka ba har wai ta tayar ma da hankali a cikin azumi ko a cikin abun nan in kana kallonta kallon da bai dace ba kallon kaman ka ga wani abun tsoro ko wani dabba haka zai sa ta mai da hankali amma kana kallonta kallo na sha'awa ko kallo na jin cewa ta bude wani guri a jikinta a wannan shi yake kara musu karfi suke fitowa irin haka ne saboda akwai irin ka ne kuke kara musu karfi suke yin irin wannan amma nan da dukkan ji cewa duk wata shirman miya to kaman dabba kake ganin ta to ba za ka ga ta sun za ka su da kansu sun daina dama ai sun ga suna attract abin nan jan hankalin wayansu ne shi za su ke abin nan Allah ya kiyaye yace ya kasance kuma bayan yayi sahur sai ya ji shayin da ya sha yakan zo masa wani shayi ya wuce makogaro zai tofar ne inda ya kai tofar wajibi ne tofarwa matukar alfijir yake to wajibi ne tofarwa amma abin da yaje can baka da iko akan sa ya koma da kansa to wannan shi kuma wani abu ne daban wallahi ta'ala a'lam. saboda haka insha Allah ta'ala lokaci yayi in Allah ya sa muna raye zamu ci gaba da sauran abin da ya sauran tambayoyi kowace rana wannan tambayoyin shekaran jiya ne su ne ake yin su yau cikin su sauran guda uku sai an fara da su insha Allah ta'ala kafin a ci gaba da na jiya in Allah ya kai mu gobe kenan haka ake tabira su dai sai in an samu kuskuren abun nan aka tsallake wani aka shigar da shi wallahi ta'ala ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka sani cikin suratul an'am zamu ci gaba da aya ta 140 insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya samu dace na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad kasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm haqiqa wadanda suka kashe ƴaƴan su saboda wauta safahan wauta bighairi ilm ba da ilimi daga gurin Allah ilimi na gaskiya ba wanda suka kashe ƴaƴan su ko maza ko mata dalilin wauta saboda tsara musu da shuraka'uhum suka yi kamar yadda aka bayyana a baya cewa a baya Allah subhanahu wataala yace wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikeena qatla auladihim shuraka'uhum liyurduhum to sai Allah yake bayyanawa cewa lalle wadanda suka kashe ƴaƴan su safahan don wauta bi ghairi ilm ba tare da ilimi na gaskiya daga Allah ba to haƙiƙa sun yi asara saboda sun kashe ƴaƴan a duniya sun yi asaran samun ƴaƴa sannan kuma sun yi asara a lahira saboda sun kashe rayuka ko kuma sun aikata miyagun ayyuka wanda Allah subhanahu wataala zai azabtar da su akan su saboda sun yi asara a duniya ba su rike ƴaƴan su suka rayu da ƴaƴa ba sun yi asara a lahira saboda sakamakon azabtarwa da Allah zai musu na abin da suka yi wanda kiran ƙarya ne suka dingina ga Allah wa harramu ma razaqahumullah sun haramta abin da Allah ya azurta su da shi Allah ya ba mutum zuriya shi kuma ya haramta iftira'an 'ala Allah don kiran ƙarya suka dingina ga Allah cewa ƴaƴa mata suna sa mutum ya shiga kaskanci ko dawainiya ƴaƴa maza suna kawo talauci wannan iftira'an 'ala Allah kiran ƙarya ne kawai a dingina ga Allah da arziki da talauci a hannun Allah yake yakan azurta wanda ya so ya zarrabi wanda ya so da arzikin da jarraba da talautin dukan su gaba ɗaya jarrabawa ne Allah ta kadiballo haqiqa sun bata wa ma kanu muhtadin basu kasance ababen shiryatarwa ba sun zabi bata sun kuma bata daga wa'innan mutane basu zama ababen shiryatarwa ba Allah kiyaye mu da abun da suka aikata na
wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rusat وغير معروسات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
Allah subhanahu wa ta'ala ya sake komawa don tunawa mutane rububiyyarsa subhanahu wa ta'ala wanda take jan su zuwa ga tabbatar da uluhiyya gare shi shine wanda ya halicci kaza yayi kaza bisa tsarin da ya tsara wanda da ka kalla zaka gane cewa kai tsarin Allah yayi daban da duk wani wanda ba shi ba to hakan sai ya sa mutun ya gane cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah, sai ya bauta masa ya kuma tabbatar da sunayensa gare shi tsarkakan sunaye kyawawa. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat. Allah subhanahu wa ta'ala ba shine wanda ya kiro gonakan da suke dauke da tsirrai ma'rushat wanda suke nitsuwa a ƙasa wajen yin ƴaƴansu, wa ghayra ma'rushat wanda suke yin ƴaƴansu su kuma a sama. Akwai wanda ƴaƴansu ta ƙasa suke, Allah shi yayi wannan. Akwai wanda suke kusu kuma ghayra ma'rushat, su kuma ƴaƴansu ba nitsuwa ƙasa suke ba, a ta sama ne ƴaƴansu, sune ghayra ma'rushat, ma'rushat wanda suke nitsuwa. Zai ce wasu malamai suna fassarawa wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat, shine wanda ya fitar da gonakan da suke dauke da tsirrai amfanin gona ma'arushat, masu yin ƴaƴa a sama, masu tafiya sama haka kamar sanduna. Misali masara, gero, dawa, wannan miƙewa suke tsaye. Ghayra ma'arushat kuma wanda suke bajewa har su nitse ƙasa, wasu haka suka fassara. Amma Al-Hafiz Ibn Kathir ko Imam Shawkani, Ibn Jarir al-Tabari, dukan su wayannan suna cewa ma'arushat wanda suke nitsar da ƴaƴa a ƙasa, wa ghayra ma'rushat da wanda su kuma ƴaƴansu a sama suke, ba a cikin ƙasa suke nitsarwa ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi wannan, shine ya tada irin gonakai masu dauke da irin wannan tsirrai din. Wan nakhla, Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake tsirar da dibino da ƴaƴan dibino din, wa zar'a da sauran tsirrai waɗanda ake shukawa a gona ko su fito da kansu su ba da amfani, a yi amfani da su. Mukhtalifan ukuluhu, wanda ɗanɗanonsa yake da bambanci, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsirar da su. Wannan wannan ɗan ice da wancan ɗan ice da wancan ɗan ice, wani ɗan icen wanda duk yake so ya ci shi, yana so ya ji tsami-tsaminsa ne ya sa yake cinsa. In bai yi tsami-tsami ba, sai ce wannan ba irin wanda ake so ba ne. A irin wannan ɗan icen tsami-tsami aka san shi da shi. Wani dan icen kuma in yayi tsami ta ce wannan ba irin wanda ake so bane, wannan dan icen zaki aka san shi da shi. Wani dan icen shi kuma maiko maiko ake so a ji a cikin sa, in bai maiko ba, ba irin wanda ake so bane a cikin nau'in sa, bai yadda ake so ba. Kowane dan ice, wani dan icen yayi ruwa, wani dan icen yayi duk kowanne da yadda yake. Mukhtalifan ukulu, cin dan icen wato dan danan dan icen gaba ɗaya yayi sabani da juna. Allah shi ya tada wannan, shi ya tsira da wannan, shi ya fitar da wannan, ya halicce su, ya tsara su yadda su, yayi daidai da irin harshen dan adam yadda yake so. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zaituna, itan zaitun Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsira da shi. Mun bayyana a baya abinda malamai suka bayyana wani abu daga cikin itan zaitun, ga mai na zaitun da irin amfaninsa a jiki da irin kariya da yake bawa jikin dan adam daga cututtuka daban-daban, ga ƴaƴan zaitun da irin yadda yake gyara jiki da yadda yake amfani. Ita wato man zaitun har gashin abunan jiki da gashin kayi waɗanda ko mata ne suke so su yi amfani da shi, duka wannan yana amfani. Har abunan misali akwai abunan abunan mai na zaitun da mai na simsim, wato riɗi, mai na riɗi yana magani ga tarin da yake tsayawa. Tari idan yake tsayawa, anyi ayi wannan magani, ayi wannan magani, yawanci da ikon Allah in aka yi amfani da man riɗi, in ka yabi nan zaitun simsim, simsim shine riɗi din, to man sa idan aka yi amfani da shi da ikon Allah yana wanke, yana gusar da izinin Allah tari wanda yake tsayawa. Haka nan musamman inda za a yi amfani da shi a hada da man zaitun, duka irin wa'innan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin itatuwan ne don a san mahimmancinsu. Kai komai yanda aka yi a ce an ambaci abu a Al-Qur'ani, Allah yana magana yana buga misali da shi, to ka san akwai muhimmancin al'amari. War rumana da ruman shi ma haka, dan ice ne wanda yake ba da fa'ida a jikin dan adam. Allah ta duka wa'innan mutashabihan wa ghayra mutashabih, anan kuma ba kaman can da aka ce mushtabihan wa ghayra mutashabih ba, nan kuma ta mutashabihan wa ghayra mutashabih, nan kuma ana magana ne akan ƴaƴan itatuwan zalla. Mutashabihan ana iya samun ƴaƴan itatuwa wanda suka yi kama da juna, wa ghayra mutashabih, amma ko ba su yi kama da juna wajen dandanawa ba, amma wajen ido kama da juna. Kamar misali, wani zaka ga yayi kama da wani, kamar zaitun da atile sun yi kama da juna, komin su kamar kusan iri daya, dandanan su ya bambanta. Kamar gwaba da wani dan ice wanda kamar baure ko bauren maka ko wani abu sun yi kama da juna, amma dandanan su yana da bambanci. Haka nan zaka ga wasu yan ice sun yi kama da juna da kazan su, amma dandanan su daban. Haka Allah subhanahu wataala ce mutashabihan akamanni wa ghayra mutashabih, a kuma dandano sun yi kama a ido, amma kuma a dandano a baki sun yi ba su yi kama da juna ba. Shine Allah subhanahu wataala yake fadi hatta a gidan aljanna, wa utubihi mutashabiha, za a kawo musu ƴaƴan itatuwan aljanna mutashabiha, masu kama da juna. Shi yasa an kawo musu ma za su ce hadzal ladzi ruziqna min qabl, wanda shi ne wanda aka ba mu dazu, kai da irin kayan marmarin dazun nan da aka kawo mana. Wa utubihi mutashabiha, za su zamanto ana kawo musu shi mutashabihan, yana kama da juna, amma da sun dandana shi, wanda kuma dandanan sa daban da wanda muka ci dazu. To shine mutashabihan wa ghayra mutashabih, yayi kama da juna a ido, amma ghayra mutashabih bai yi kama da juna a wajen dandanawa ba. Allah ta kulu min samarihi idza asmara, to ku ci daga ƴaƴan itatuwansa, waɗannan zaitun, rumman, annakl, wato dibino, duka waɗannan da azzara, sauran ƴaƴan itatuwa ko kuma sauran tsirrai ko kuma sauran amfanin gona, ku ci min samarihi daga ƴaƴan idza asmara, lokacin da ya bada ƴaƴa din. Amma wa atu haqqahu yawma hasadihi, ku bada haƙƙinsa ranan girbe shi. Malamai suka ce ma'ana idan mutum zai cire abin da ake ce masa menene, kamar misali mutum ya tsinko wake bai gama nuna ba ya cire shi, ko ya karyo masara tana danye danye a zo a gasa a gida ko a dafa a gida din nan, me ake ce masa abuna, ko ya farɗo gyaɗa don ya ga ta nuna ko bata nuna ba, a zo a dafa, ba wai ranan an yi girbi ba ne, a lokacin girbin bai yi ba, ba a girbe masaran ba, bata bushe an girbe ta zama abinci ba. Lokacin da take tsaye, akwai lokacin da tana danye ko gero, gero a yanko saman geron tumu, yawa tumu, to amma na masara da su gyaɗa mai ake ce musu, ko wake, yawa jimbiri, yawa a yanko jimbiri a zo a dafa, lokacin da bai gama abunan ba, bai gama nuna ba, bai gama bushewa ya zama abinci ba, to wannan shi ba a kirga shi a zakka. Idan mutum ya karyo goyon masara tana danye, aka zo aka dafa ko aka gasa a gida, ko bukata ya sa saboda yanayin ana bukatuwa zuwa ga abinci, amma masaran bata gama abunan ba, ya karyo aka zo aka dafa ya zama an ci a gida, wannan baya cikin zakka. Abinda malamai suka ce kenan, saboda Allah ya ce yawma hasadihi, ran da aka girbe ya zamanto ya zama abinci. A ce an yi girbi yana bambanci da a ce an karyo an zo an yi jimbiri da shi, amma in an girbe ne an san cewa ya zama abinci kenan. Masara ta nuna ta bushe, ko gero ya nuna ya bushe, ko dawa ko sauran, to in an girbe su wannan ya zama ranan girbewan. Malamai suka ce yawma hasadihi, ko da wanda ya kubuce ya fadi kasa, in dai ya riga ya nuna ya zama lokacin girbi, to har wanda ya zube a ƙasa, to za a taro shi a yi lissafin zakka da shi, shine yawma hasadihi, ranan girbe shi. Amma wanda aka ci kafin ranan girbewa ya nuna ya bushe, wannan kawai ya zama riba ga waɗanda suka ci, wato ma'abuta wannan. Dama akan ci ne don gwaji ko wani abun nan, ba sai mutum ya kirga ran da ya ballo masara bata gama nuna ba, ko ya ballo tunu na gero ya ce bari ya kirga in an zo ranan girbi zai yi lissafi da su, a su wannan da ruwa a jikinsu, don haka ba su zama ranan da aka girbe girbewa na ƙarshe ba, don haka ba a lissafin zakka a cikinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi, dukkan mafi yawan malamai sun tafi kan cewa wa atu haqqahu anan yana nufin zakka da za a fitar na kayan abinci, zakka na ko masara ko gero ko dawa, waɗannan su ne haqqahu, wato az-zakatul mafruḍa, wanda biyawancin malamai masu fassara haka suka fassara shi, az-zakatul mafruḍa, a bada wannan haƙƙi din yawma hasadihi, ranar da aka girbe. Abin da ake nufi shine inda za a girbe a ranan, amma kuma yana buƙatar ya ji rana, a zo a yanke a tara, ko kuma kamar yadda ake yin masara, za ka ga an girbe sannan a tara, ta dau lokaci sannan a zo a bare a dawo da shi gida ko kuma a sissike ko kuma jero za a girbe sannan a yanke sannan a shanya wani sai mace ga an tara shi a rufe shi da kara sai wani lokaci can sai a zo a bude sannan a yi sissika to wan cewa da yawma hasadihi ranan da ake girbe shi ba ana nufin ran da aka yi girbi sai an yi lissafin zakka bane a ana nufin bayan an gama komai ko da ma an rufe a cikin karadin to ran da aka zo aka sissike aka sashi a buhuna shine yawma hasadi yawma hasadi shine ranan da daga wannan ranan za a iya amfani da shi wajen sarrafawa ayi abinci amma yanzu misali an yi girbi yau aka yanke aka shanya yayin abu duk wannan ba rana ne da za a yi abinci ba amma ran da aka yi sissika ya zama tsaba aka sa abu ruwa a cikin abin da za a diba to ranan shine ya zamanto yawma hasadihi ranan da daga nan sai lissafin nikawa dafawa sai ayi abinci to shine yawma hasadihi ba dole ranan da ake girbi ka zo ka ce Allah ya ce yawma hasadihi ranan da aka yi girbi sai an fidda zakka ba a'a ranan da aka gama komai saura ya riga ya zama tsaba saura a je ayi amfani da shi ta hanyar dafawa ya zama abinci to shine yawma hasadihi sai Allah ya ce wala tusrifu amma kar ku yi israfi wasu malaman suka ce wannan wala tusrifu din nan yazo dalilin saukanka a abun sabit ne radiyallahu ta'ala anhu ibn huyay shi da yazo yayi amfanin gona Allah subhanahu wataala ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi kawai sai zauna a gonan yace duk wanda yazo wucewa zan bashi shikenan kawai in wannan yazo wucewa sai dai boye ta ga abin da Allah ya ba mu nan sai bashi wanta ma zo wucewa sai bashi wanta ma zo wucewa sai bashi kafin a ini ya gama da amfanin gonan gaba daya shi ko sai aka tsamata tunanin yanda za a taimaka masa to sai Allah ya ce wala tusrifu a kar ku wuce gona da iri ku yi israfi sai Allah ya toko da wannan ayan a gaya masa fadin Allah da yayi cewa wa atu haqqahu yawma hasadihi a yana da iyaka in abun ya kai nisabi ne in ya kai nisabi sai a fidda a abun da ya kamata a fitar na zakka wato idan ya kai ukiya abunan biyar shine ake lissafi da wato ta'i 300 shine za a yi lissafi da yawanci mutane suna lissafi irin buhunan da ake amfani da su yanzu shine in ya kai buhu 7 wasu suna cewa buhu 6 irin buhun bakko din nan buhu 7 ko buhu 6 to wannan ya kai nisabi wanda duk ya noma buhu 7 na wake ko buhu 7 na masara ko buhu 7 na abunan dawa ko gero ko makamantansu to ya kai a fidda zakka amma ba ana nufin sai fidda buhu daya a cikin bakwai din ba a sai zuwa auna kowane kwano 100 za a fidda kwano 10 ma'ana kowane kwano 10 za a fidda kwano daya zakka ko kuma za a tara su a auna gaba daya a kasa su 40 su wannan buhu bakwai din an kasa su 40 kashi daya ya zama zakka ko kuma cikin kowane kwano 10 kawai kwano daya zakka ne za ka samu kowane kwano 100 kwano 10 zakka ne to wa innan zakka su ne za a raba amma in sun kai har suka kai adadin da ya tara amfani da yawa to zai iya a kowane buhu 10 ya cire daya a kowane buhu 10 ya cire daya ba a kowane buhu 7 ya cire daya ba in ya kai buhu 7 ya kai nisabi kenan sai ya lissafi kwano kwano har a auna wannan karamin manomi kenan ko kuma matsakaicin manomi amma akwai manomin da ya zai tara buhu ɗaruruwa ne shi saboda haka shi wannan zai ta fitarwa ya ta fitarwa kaga har wancan ma manomin da ake cewa manomi wanda ya ini yana ko ya cinye shekara yana zuwa gona bai wuce ya shiga cikin zakkan wancan ba da shi da gonarsa gaba daya to kaga wannan abu nan ne amma inda ya nuna buhu bakwai din lalle zakka ta hau kansa wani zaka ga yana jin haushin zai fidda zakka alhali alfahari ne da godiya ga Allah a ce ka kai yanayin da ka noma abin da zaka fidda zakka ko kuma Allah ya hore ma kudin da ka kai fidda zakka wannan abin godiya ga Allah ne da alfahari wasu sun hana zakka wani ya inda daidaiti dukiyarsa ta kai za a fi da zakka sai ya raba ta ya sayi wasu abubuwa ko in shekara ta doso wata ya sayi wasu abubuwa don a ce wai ba ta kai ya fi da zakka ba ai fi da zakka wani alheri ne ka cika rukuni ne ba a cikin rukunin musulunci biyar amma wani yana tana kansa zakka to da babu fahimtar addini ko babu imani cikakke a cikin zuciya Allah ya kiyaye mu Allah ya baka daman ka fi da zakka kai ne mai bawa wani ai ba karamin daraja ba ne ba ce a baka ba ka cikin mutum takwas din nan kai aka saka cikin mutumin da zai bayarwa ɗaya daga cikin jinsin mutum takwas da Allah ya lissafa ai sai ka gode wa Allah Allah ya ba mu iko don haka Allah subhanahu wataala ya saukar da aya cewa wala tusrifu a kar ku yi israfi innahu lalle shi a shi yadda al'amari yake la yuhibbul musrifin, Allah baya son mutane masu wuce gona da iri wajen israfi. In zaka bada zakka ko zaka bada kyauta ko zaka bada sadaka, ka bayar daga cikin dukiyarka. Sai zama malamai suka ce wa mimma razaqnahum yunfiqun min tabi'iyya, daga sakin abinda muka basu suna bada wani abu, ko sadaka ko zakka ko abuna. Duk da cewa mimma razaqnahum yunfiqun tana magana ne akan sadaka wacce take ta nafila, ba sadaka ta zakka ba. Duk da cewa sakin malamai ita ma sun dubi kan cewa sadaka ce ta zakka, amma dai jumhurin malamai masu fassara da kuma fuqaha sun tafi kan cewa wa mimma razaqnahum yunfiqun shine sadaka ta nafila, a dan ba da wani abu. To in zakka ne ma yana da adadi, Allah bai ce ka bada duk abin da ka noma ba, bai ce ka bada duk abin da ka mallaka ba in a kudi ne, ko bai ce ka bada duk abin da ka mallaka ba in a dabbobi ne. A'a, ga iya adadi, in ya kai kaza ne za a bayar, in ya kai kaza din kuma ga iya abin da za a bayar. Akwai wani matakin da in baka kai haka ba a noma, to baka kai fidda zakka ba, ashe kai ma za a iya baka zakka kenan. Zaka kai din manomi ne amma kuma an kawo ma zakka, to zaka iya karba, saboda kai din ma baka wuce baka zakka ba, tare da cewa kai din manomi ne. In ana zolayin kamar an gwarko ana ce ma sarkin noma, amma kuma sarkin noma ne kawai amma mai karban zakka, to kaga zaka iya karban zakka in ka tantanta. Kamar irin in ka shiga cikin masakin ko ka shiga cikin fukara, a bisa sabanin malamai da masakin da fukara wanne ne yafi wani, shi ma malamai sun yi sabani a babin sa can. Wallahu ta'ala alam, innahu lallai shi yadda lamari yake a sani, la yuhibbul musrifin, ko kuma innahu lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul musrifin, baya son mutane masu israfi su wuce gona da iri, su wuce inda har a alwala. Allah baya son israfi har a alwala. Wani idan ya zo kawai sai bude bakin famfo ya tsaya yana ta wanki tsafta yake yi ne, ko alwala yake yi ne, ko wanke wanke yake yi ne, duk wani ba shi bane. In ka zo yin alwala kawai ana so a yi shi, shefa in ka wuce sau uku wajen wanke gaba kayi guluwi, ka fita daga tsarin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Mutum yayi guluwi, Allah ba ya san isra'i. Ko wani ya kai kafarsa kawai suke bakin bango, yana ta zuba ya kalli dunduniyansa, ya kalli can, ya goga da fulo, yayi menene, wai zai zama abunan duk ba haka bane. Allah ba ya san wannan, zubar da ruwan Allah ba ya san. Amma ruwan da aka ce a wanke din ya isan maka, to Allah ba ya san israfi cikin komai. Kayi abu daidai da yadda samun ka yake, ko yadda abun da ka same shi. In kana israfi sai ka tuno cewa in ka rasa fa ya zaka yi, to haka innahu la yuhibbul musrifin, Allah baya son masu israfi. Na
wa min al-an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin.
Da Allah ya maganan halittan tsirrai, sai komo kuma magana halittan dabbobi, biological science kawai. Biological science ne, botany ga zoology. In yayi wannan sai yayi wannan, saboda su ƙara imani masu nazari a wannan ɓangare. Kaga ya magana akan tsirrai, sai dawo kuma magana akan dabbobi. Allah subhanahu wataala ya ce wa min al-an'ami, idan ka duba daga halittan dabbobi, dabbobin ni'ima, Allah sai ya halicci hamulatan, akwai waɗanda ana tsora musu kaya, akwai waɗanda ana hawa bayansu a tafi, wa farsha, akwai waɗanda su kuma ƙanana ne. Tinkiya ba a ɗora masa kaya, akuya ba a ɗora masa kaya, taure ba a ɗora masa kaya, amma raƙumi ana ɗora masa kaya, doki ana ɗora masa kaya, ko kuma a hawa bayansa a yi ado, jaki ana ɗora masa kaya kuma ana hawa bayansa, raƙumi ana lafta masa kaya kuma ana hawa bayansa. Don haka hamulatan kenan. Wa min al-an'ami, Allah bai tashi halitta daga dabbobin ni'ima, sai ya halicci hamulatan, masu ɗaukan kaya waɗanda ake hawansu, wa farsha, da ƙanana wanda su ko ba a ɗora musu kaya ko ba a hawa bayansu. Wasu malamai ko suka ce hamulatan manya-manyan raƙuma waɗanda ake ɗora musu kaya, ake hawa bayansu, wa farsha, da ƙananan raƙuma wanda ba su kai a ɗora musu kaya ba. Amma dai maganar cewa wa farsha da ƙananan dabbobi, tun daga ƙananan raƙuma ya kai ga dabbobi irin su rago, tinkiya, akuya da sauransu, kamar yadda ayoyin gaba za su tabbatar mana da su ake magana. Don haka min al-an'ami, a cikin dabbobin ni'ima da Allah ya tashi halitta, sai ya halicci hamulatan. In ka lura yake wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin, akwai waɗanda su a can ƙasa suke yin 'ya'ya,
wa ghayra ma'rushat akwai da su kuma ba a can kasa suke yi ba nan ko sai sai wa min al'ani in ka koma bangaren dabbobi kuma hamulatan akwai da su ana hawa doron bayan su ko kuma ana lafta musu baya a doron abuna kaya a doron bayan su wa farsha akwai da su kuma kanana ne ba a dora musu wannan ya kusa yake kama da wayancin tsarin abunan halittar tsirrai da kuma wayannan tsarin halittar dabbobi Allah ce kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abun da Allah ya azurta ku na dabbobin ni'ima ku ci naman su ma'ana raƙumi za ku iya cin naman sa saniya za ku iya cin naman sa amma abuna rago za ku iya cin naman sa sannan tin abuna akuya za ku ci akwai jinsin raƙumi akwai jinsin shanu akwai jinsin tumaki akwai jinsin awaki wannan sune bahimatul an'am cikin su akwai waɗanda ake dora musu kaya hatta raƙumi akwai waɗanda su kuma farsha doron su kai haka yake ba za a hau ba ba za a dora musu kaya ba in kun dora musu kaya ba za su iya tafiya ba ba za ma su tashi ba yanzu aka lafta wa rago da tare da cewa yana da ƙarfi a lafta masa kaya ba zai yiwu ba kuma sannan ba a hawa rago a ga ana tafiya amma za ka ga mutum a kan raƙumi kuma za ka ga kaya a kan raƙumi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi su hamulatan wa farsha za ka kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku na wa'innan dabbobi din wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi tafarkin shaytan cewa a wasu abuna an sanya su haramun akan maza wasu haramun akan mata ko kuma a wasu ba za a ci ba an mai da su abunan bahira wasu sun zama ham wasu sun zama wasila wasu sun zama sa'iba ba za a ci ba Allah ce wala tattabi'u khutuwati shaytan ku masu imani kar ku bi wannan tafarki waɗanda su suka haramta wa kansu din nan su sun haramta ne ba bisa hujja ba kiran ƙarya suka dingina wa Allah sai sa Allah ya ce muku ku kam ya halitta muku wannan sannan ku ci daga abin da Allah ya azurta muku ya azurta ku da shi amma wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi tafarkin shaytan hanyoyin shaytan ne abin da su suke rayawa innahu kusani lalle shi shaytan aduwwun mubinun lakum mai bayyananniyan gaba ne gare ku haka yana bayyana gaba kullun so yake badda ku cikin dabbobin da Allah ya azurta ku so yake badda ku cikin tsirrai da ƴaƴan itatuwa da Allah ya azurta ku in kuka biye wa shaytan sai ya batar da ku zaka la tattabi'u wala tattabi'u khutuwati shaytan Allah ya kare mu daga bin tafarkin shaytan na'am
samaniyata azwajin min al-dhahn ithnayn wa min al-ma'd ithnayn قل أذكرني حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين
الله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج bahimatul an'am jinsi takwas ne ma'ana jinsi hudu ne amma sun kunshi nau'i takwas samaniyata azwaj nau'i takwas ne min ad-da'n ithnayn a bangaren rago akwai biyu shine rago da tintiya biyu kenan wa min al-ma'z ithnayn a bangaren akuya jinsin akuya akwai biyu shine taure da akuya waɗannan malamai suka ce abban shine wanda yafi yawan tattaran launi fari rago kowa ya san rago ana yawanci da wuya baka ga mai fari rago a cikin garke ba fararen tumaki da sauransu yace amma aminan ma'az a bangaren akuya shi kuma wanda yafi daukan launi bunni da kuma aswad bunni shine brown wato abin ruwan kasa da kuma aswad wanda yake baki a bangaren akuya jinsin akuya kenan amma bangaren jinsin rago tintiya shi kuma ya fi daukan launi fari to sai ce akwai biyu ithnayn akwai rago akwai tintiya a bangaren jinsin akuya akwai taure akwai akuya to sai ya ce kun tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko duk wanda tauhidi ya cika a zuciyarsa tambaye su a zakaraini ko kuma a zakaraini aywayan warsh a zakaraini tana da fiska 30 amma in kana son tsarin bayani je ka gurin malamin qira'a az-zakaraini harrama amil unsayaini to a jinsin nan rago da taure su maza ne tintiya da akuya su mata ne sai Allah yake tambaye su a cikin jinsi takwas din nan, ma a cikin jinsi takwas abunan nau'i takwas, cikin jinsi hudu masu dauke da nau'i takwas, a zakaraini harama, shin mazajin Allah ya haramta wato rago da taure ne aka haramta, nasi yazo a alqur'ani Allah ya haramta, amin unsayaini koko tinkiya da akuya Allah ya haramta, amma shtamalat alaihi arhamul unsayaini koko dai Allah ya haramta abunda mahaifa wato cikin unsayaini wato akuya da tinkiya suka kunta, a ina ne Allah ya haramta? San suka ce wa qalu ma fi butun hadhihi al'ami khalisatun li dhukurina, to shine amma shtamalat alaihi arhamul unsayaini koko dai a ina ne Allah ya haramta abunda cikin tinkiya da akuya suka kunsa, a ina ne Allah ya haramta? Shine amma shtamalat alaihi arhamul unsayaini, ko kuma a zakaraini harama, shin can da suka ce ma abuna menene la yatamuha illa man nasha'u bi menene, wa qalu ma fi butuni hadhihi al'ami khalisatun li dhukurina, khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina, to nan a zakaraini harama anil unsayaini, shin Allah mazan ya hana wani sa'i a cikin ham in ka duba abuna ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin namiji ne, namijin raqumi an haramta hawa bayan sa, an haramta daman sa, to sannan kuma abuna as-sa'iba ay al-bahira, al-bahira shi ma namiji ne, al-bahira shi ma namiji ne wanda aka haifi mata shida na bakwai din sai ya zama namiji, to wannan shi ma an haramta shi ya zama ga gumaka, to anan sai Allah ya ce a zakaraini harama, shin maza ne Allah ya haramta shine rago da taure, Allah ya haramta ko kuma bujimi da raqumi, Allah ya haramta amil unsayaini ko ku tinkiya da akuya, Allah ya haramta, kamar yadda su suka haramta bahira suka haramta ham, to a ina ne nafsi yazo cewa Allah ya haramta zakarai rago da taure ba za a ci su ba, a ina nafsi yake? Ko kuma a ina ne nafsi yazo yace mashtamalat alayhi arhamul unsayaini, wato abun da yake da suka ce ma fi butuni hadhihi al'ami khalisatun li dhukurina, to a ina ne nafsi yazo daga gurin Allah subhanahu wataala? Allah sai kul tambaye su, shi ma daga sayace daga karshe yace nabbiuni bi ilmin, ku bani labari da ilimi na gaskiya daga gurin Allah cewa mazajen nan an haramta su da gaske ne, kamar yadda kuka haramta ham, kuka haramta bahira, ko kuma kamar yadda kuka haramta sa'iba da wasila, su kuma innan mata ne, a ina ne Allah ya tabbatar da dalili cewa an haramta su? Amma istamalat alayhi arhamul unsayin, ko kuma cewa da kuka yi ma fi butuni hadhihi al'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina, to a ina ne nafsi yazo daga Allah cewa an haramta abun da kayan cikin wa'innan dabbobin suka dauka an haramta shi? Shine sai Allah ya nabbiuni bi ilmin, ku bani labari na ilimi, in kuntum sadiqina, in kun kasance gaskiya kuke faɗa cikin cewa wannan ba za a ci ba sai na guma kane an haramta, ko kuma ma fi butuni hadhihi al'ami khalisatun li dhukurina, ku kawo bayani na ilimi, bayani na gaskiya, in kuntum sadiqina, in dai da gaskiya kuke faɗa. Sannan wa minal ibli,
wa minal ibli ithnaini wa minal baqari ithnaini قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن
Allah subhanahu wataala yace tunda yace samaniyata azwaj, ya tambaya yace a tambaya shin mazan ne aka haramta, a ina nafsi yake? Babu. To a ina ne nafsi yazo tunda rago da taure ba a haramta ba, to ina nafsi yazo cewa an haramta abun da kayan cikin matan yake dauke babu sai sake cewa sauran jinsi hudu wanda a sauran jinsi biyu wanda suke dauke da nau'i hudu sai ya ce samaniyat azwaj to sai ce wa minal iblis naini a bangaren jinsin raqumi nan ma guda biyu ne akwai raqumi namiji akwai taguwa ta mace wa minal baqari naini a jinsin saniya akwai guda biyu akwai bujumi akwai saniya hudu kenan in ka hada da wa'incan hudun da wa'innan hudun sun zama takwas shine samaniyat azwaj sai Allah subhanahu wataala yace qul tambayan siya Muhammad sallallahu alaihi wasallam azzakaraini harrama amil unsayni shin a ina ne ya tabbata Allah ya haramta mazan ne raqumi da bujumi Allah ya haramta amil unsayni ko kuma tinki ko kuma saniya da taguwa Allah ya haramta akwai dalili babu amma shtamalat alayhi arhamul unsayin ko kuma a ina ne nafsi yazo daga Allah bayani na gaskiya na ilimi cewa Allah ya haramta abunda kayan cikin wa'innan saniya ko kuma taguwa suka kunsa Allah ya haramta ko kuma ya kebe shi ga wasu jinsin mutane banda wasu jinsi an ce mata su ci banda maza ko kuma maza su ci banda mata a ina ne aka samu wannan Allah ta kai am kuntum shuhada ko ku dai kuna nan ne tsatsaye halarce idza wasakumullahu bihadha lokacin da Allah yayi muku wasiya da wannan cewa haka za a yi in an je abinda wannan kayan cikin ya kunta na wacce dabban a haramta shi in dabba kaza yayi kaza ya zama haram an haramta shi in dabba kaza yayi kaza ya zama bahira an haramta shi in dabba kaza ta yi kaza ta zama wasila an haramta ta ko kuma in dabba kaza ta yi kaza ta zama sa'iba an haramta ta a ina ne ko dai kuna tsatsaye ne a gaban Allah yayi muku wasiya kun sheda haka Allah yayi kuna nan ne ba a yi haka ba kai sai Allah ya ce faman azlamu to waye kai wanda yake iftara min faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban yudhillan nas bighairi ilm ay la ahada azlam babu wanda yake zalunci irin wanda yake kiri ƙarya da gangan ya jingina ƙaryan ga Allah don kawai ya badda mutane babu wanda yake shi zalunci fadi ba tare da ilimi ba a jingina abun ga Allah kai akwai zalunci mai girma لذلك الله سبحانه وتعالى يتي إن الله للي الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين ويشير يد متاني الظالمين زواج حنيا تتفيا الجنة إن دي سموت بس ظالمين إن سموت بس شركة لذلك بيداتي با متين رنك إلهم وسو أبو بوا كوي كيري كيري وانسا كوي فأي وانسا دميدا amfanin gona ko kuma game da dabbobi ko kuma ai tantance ko ai tsafe tsafe ko ai tinkiya mai kala kaza ko kayan cikin tinkiya kaza kaza ko abu duk wannan tantance ne in dai ba dalili ne yazo daga nafsi ba babu wani dalili daga nafsi dan haka Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin sai Allah ya kara bayani na'am
kullaa ajidu fi ma uhiya ilayya
Allah subhanahu wataala sai kun ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ajidu ni ban samu ba fi ma uhiya ilayya cikin duk abin da aka yi min wahayi zuwa gare ni ban samu muharraman ala ta'imin wani abin da aka ce an haramtawa wanda yake so ya ci ya ta'amuhu wanda yake so ya ci duk mai ci da yake so ya ci ban ga wani abu da aka ce an haramta masa cikin abin da aka yi min wahayi ba illa an yakuna maitatan sai dai in abu macece ne wannan da yace illa an yakuna maitatan sunna ta yi taksisin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an ma'il bahr fa qala huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu da aka tambaye shi game da ruwan kogi, yace ruwan kogi mai tsarki ne, sannan kuma macaccen kogi in dai abu rayuwansa a ruwa ne, in ya mutu shi ma za a iya ci. Kaga wannan illa an yakuna maitatan, wannan ya zo mujmal amma an yi bayaninsa a can, ko kuma ya zo am an yi taksisinsa a can. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uhilla lana almaitatani wa damani, an halatta mana matattun abubuwa guda biyu da jinane guda biyu, shine aljarad wal hud, wato fara in ta mutu shike nan za a iya ci ga waɗanda suke ci, haka nan wal hud da kifi. Waka Allah subhanahu wataala ce illa an yakuna maitatan, sai dai in ya kasance matacce ne, audaman masfuhan, ko jini masfuhan wanda ya tsirto lokacin da aka yanka dabba. Amma akwai jinin da akane yake a cikin nama, in mutum ya tsebo kwadayinsa na nama ya ci sai ya ji jini a ciki, to kaga dama can ba zai tohar ba, to kuma ma ga ƙarin bayani ya ƙara haɗewa cewa halal ne. Dama yi na to nama ya riga ya shiga baki, mutum yana taunawa da sauran abubuwan da suke ciki, kaga in ka ce masa ya tohar ka haɗa shi da tashin hankali, to sai Allah subhanahu wataala ya ce a dama masfuhan ne haramun. Mazama da misali ya gatsa sai ya ji abin ka wanda ya gasu sosai ba, to dama in bai gasu sosai ba kaga in dan science ne sai ya ce maka to ai ya fi amfani ko sai adi. To auduman masfuhan, jini wanda yake tsirtuwa shine aka haramta, aw lahmat khinzir, ko naman alhanzir, fa innahu rijsun, duka wannan azanta ne, aw fiskan uhilla li ghayrillah, wannan duka fassaruwan su insha Allah ta'ala sai in Allah ya sa muna rayu gobe saboda lokacin ya kule. Insha Allah wannan ayan zamu saki maimaita ta gobe, ita zamu karanta insha Allah, ko ita zamu tashi in muna raye bi iznillahi ta'ala. Muna fatan Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu ikon aiki da abun da muke fada.
Alhamdulillah, Allah, 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 Allah,
to duka gaba daya bayan Allah da suka turo suke bukatan addu'o'i wanda suke turo maganan jinya kala kala daban-daban da wanda yaron su tunda aka haife shi yana cikin jinya muna fatan Allah ya bashi lafiya ya kawo sauki da wanda suke fama da jinya yanzu nau'o'i a na jinnu da sauran su Allah subhanahu wataala ya basu lafiya da wanda suke fama da bukata ta gida Allah subhanahu wataala ya azurta su da gida mai albarka wanda duk yake da burin gida Allah subhanahu wataala ya azurta shi da gida wanda yake mai albarka wasi da wanda suke bukatan wasu jari wasu abubuwa da wanda suke shirin jarrabawa Allah ya ba su nasara cikin jarrabawa su kowa da irin bukatar da yake da ita Allah subhanahu wataala ya fi mu biya sanin bukatun mu kuma shine mai iya biya mana bukatu din muna dogaro gare shi muna tawassuli gare shi da ayoyin alqur'ani da muka karanta anan da wanda aka karanta a ko ina da duk wanda bayin Allah suke karantawa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba a ko ina a doron kasa ya Allah muna tawassuli da wa'innan ayoyi na alqur'ani mun yi imani da su ya Allah ka biya wa kowa bukatun sa na alkhairi cikin mu baki daya Allah ka gafarta wa iyayen mu Allah ka gafarta musu ka ji kansu wadanda ba su da lafiya da wanda aka yi musu tiyata da wanda ake suke asibitoci ɗan uwan musulmai ya Allah ka yi musu agaji ka ba su lafiya dukan mu gaba daya duk abin da zai dame mu ya Allah ka kawar mana da shi abin da zai tayar mana da hankali ya Allah ka yi mana maganin sa abin da zai kawo mana nitsuwa da riko da addinin Allah Allah ka tabbatar mana da shi Allah ka azurta mu da halal ka kuma azurta mu da qana'a ya Allah Allah ka tabbatar da albarka a cikin rayuwar mu da rayuwar abin da ka ba mu da rayuwar iyalan mu da rayuwar zuriyar mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka azurta